Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sirfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za a cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kaddamar da aikin hako mai a jihar Barna da ke yankin tafkin Chadi. Sai kuma shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Talata cewa ana tsaron sojojin Amurka su so mu horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa kasar Jamus a wannan makon domin karɓar horon, kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaka da horon ya faɗa wa muryar Amurka bisa sharaɗin saka ya sunansa domin tattauna lamuran tsaro. 'Yan kasar ta Ukraine za su koyi aiki da tankokin yakin na Abrams da suka isa a kasar Jamus tun a farkon wannan watan. Jami'an Amurka sun ce ana sa ran gyara wani rukuni na tankoki 31 a Amurka kuma za a isar da su zuwa Ukraine. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6. Gwamman mutane dauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar Hangu da ke Lardin Harbar Pakhtunkhwa na Pakistan. Jami'an sun ce musayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron kaki 4 da masu gadi 2 na kamfanin. Wani jami'in tsaro ya faɗa wa muryar Amurka bisa sharaɗin saka sunansa cewa 'yan ta'addar sun kwace bindigogi da harsasai na ma'aikatan da suka kashe kafin su fice daga yankin. 'Yan sanda sun ce mayakan sun auna riyojin mai biyu da manyan makamai ciki har da rokoki da gurnati, lamarin da ya tilasta wa ma'aikatan rufe su tun daga nesa na wucin gadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, yayin da yarjejeniya ta baya-bayan nan tsakanin ɓangarorin ƙasar biyu da ke yaƙi da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafata. Wakilan rundunar sojin Sudan da na rundunar tsaron RSF da ke adawa sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 7 domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da ayyukan jin ƙai. Blinken ya faɗa wani saƙon Twitter a jiya Talata cewa sabuwar yarjejeniyar da ɓangarorin biyu masu yaƙi da juna suka rattaba wa hannu ta biyo ne bayan ɗimbin tattaunawar diflomasiyya. Duk da yake Amurka da Saudi Arabia ne suka jagoranci yarjejeniyar, Blinken ya ce haƙƙin ɓangarorin da ke yaƙi da juna ne su aiwatar da ita.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda kwanaki kaɗan ya rage gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ke jagorantar ta miƙa mulki ga zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya NNPCL ya koma aikin tonon mai a yankin tafkin Chadi jihar Borno bayan dakatar da wasu ayyukan bincike kan aikin a cikin shekarar 2017. Aikin da tun asali sama da shekaru 20 da suka gabata aka fara. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurra'ub ta aika mana da wannan rahoton.
This thing has now become a reality. We've been waiting this time. Inshallah, we'll see the reality. If we are lucky to get this file, we'll achieve in so many things, especially in terms of education.
Shehun Borno, Alhaji Abubakar Umar Ibn Garbai Alkanemi kenan, yana bayyana jin dadin sa a game da cigaban da aka samu. Yana mai cewa idan aka cimma nasara a aikin da ake yi, zai taimaka matuƙa wajen kawo cigaba a fannoni da dama a jihar, musamman farfado da bangaren ilimi. Shugaban Najeriya mai barin gado Muhammadu Buhari ne ya kaddamar da komawa kan aikin tonon man a rijiyar Wadibi da ke karamar hukumar Jere ta jihar Borno a wani taron da aka gudanar a ranar Talata a jihar, inda ya yi jawabin sa a wajen taron ta yanar gizo. Yana mai cewa
it is my immense pleasure to flag off the Wadibi well drilling campaign.
Yayi matukar farin cikin kaddamar da aikin, wanda hakan ke nufin cewa za a koma aikin tonon mai da iskar gas ga dangadan a zahiri kuma a hukumance a yankin Tattin Chadin jihar ta Borno. Shugaba Muhammadu Buhari ya kara da cewa tun a shekarar 1976 ne aka fara aikin tonan mai a yankin Tattin Chadi, kafin aka gano akwai iskar gas mai yawan gaske a mataki na kasuwanci a shekarar 1985 a rijiyar Wadi 1. Sa'annan aka dakatar da aikin tonan a shekarar 1995 a bisa dalilai masu ƙarfi. Mai masaukin baki gwamna Babagana Umar Zulum na jihar Borno ya bayyana farin ciki matuƙa da komawa kan aikin tonan man. Yana mai cewa wannan sabon aikin man fetur da iskar gas a yankunan da ke kan iyakokin Najeriya na jiharsa zai taimaka wajen samawa mutanen Borno ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arzikin jihar.
Tabbatar cewa mutanen Borno za su samu aiki, bayan haka tattalin arziki zai bunƙasa yadda kowa da kowa zai samu amfani a wannan abu.
Kwamishinan matasa, wasanni da yaƙi da talauci na jihar Borno Sanyi Nabuba ya bayyana farin ciki da ci gaban da aka samu.
Alhamdulillah, yau muna cikin farin ciki, muna cikin murna, mun gode wa Allah subhanahu wataala, kuma mun gode wa shugaban kasa mai barin gado General Buhari don yayi mana alƙawari yace insha Allah kafin ya bar mulki za a tona wannan mai. Za a tuna shekaru biyu da rabi na baya an fara wannan abu, aka samu challenge na security har aka sassace mutane, daga baya aka samu mutane aka karbe su. To yanzu alhamdulillah duk mutun da yake cikin Maiduguri particularly yana jira lokacin yana cikin murna don wannan abu zai kawo mana ci gaban kasa, kuma musamman da ana ce mu in bara ne yanzu mun zama masu bayarwa ba Maiduguri kadai ma har arewacin Najeriya, tunda waje biyu uku an samu wannan mai. Kuma mun da muke nan cikin jere zai nuna cewa yaran mu za a samu a dauke su a aiki, bayan dauke su aiki za a samu ci gaba na wajen gina asibiti, gina makarantu, na wajen daukan yaran mu a aiki. Kuma inda ake tuna mai wannan kowa ne ya sani, Tuba ita ne local government da take mutane dukan manomi ne, yan uwan mu in shuwa-shuwa ne suke wajen. In ka duba yanzu an kawo musu wayewan kai, an kawo musu ci gaban kasa. Saboda haka mun gode Allah, sai da roƙon da za mu yi shi ne a ci gaba da tonan mai nan a tabbata ce mu samu albarkacinta.
A nasa bangare, bayan mika godiya ga shugaba Muhammadu Buhari, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPCL, Malam Mili Kyari ya ce
farko shi ne alama ce an samu zaman lafiya Borno, kuma muna yi wa President Buhari godiya. Allah ya biya shi, Allah ya taimake shi, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Na biyu, wannan aiki ne dama mun daita mun daina yin shi domin abu biyu, rashin sanin abin da yake faruwa, na biyu kuma rashin tsaro. Duka biyu mun sa abin da yake faruwa, yanzu an samu tsaro, mun gode Allah, insha Allah za ga amfani shi. Insha Allah, really ai ta da mata lokaci, dukkan nan ba zai wuce wata uku ba za ka gane abin da kake ciki, ka samu bayani kuma ka ga cigaba da abin da za ka yi na gaba.
A cewar rahoton aikin, an fara bincike akan aikin ne a cikin shekarar 1976 kuma ya ci gaba har zuwa cikin shekarar 1996, inda aka tattara bayanai akan kilomita 33,000 na 2D seismic, wanda ya gano wasu tabkuna uku a yankunan Gubiyo, Maiduguri da Baga. Kuma daga wannan rijiyoyi guda biyu, wato Wadi na 1 da Kinasar, an samu isassun iskar gas. Dima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Halima Abdulrauf, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya gana da takwaran aikinsa na kasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai. A daidai lokacin da ake fama da rikice-rikicen yanki a fadin duniya, Raisi ya kai ziyarar ne bisa gayyatar Widodo, yayin da Indonesia ta kudiri aniyar hanzarta ta da komadar tattalin arziki bayan annobar corona ta hanyar kara fitar da kayayyaki a kasashen waje. Ana sa ran ziyarar za ta karfafa kawancen kasashen biyu bayan da suka kammala wata yarjejeniyar kasuwanci a wannan watan. Shugabannin biyu sun shaidi rattaba hannu kan yarjejeniyar da kuma wasu yarjejeniyoyi 10 a jiya Talata. Raisi ya ce kasashen na burin haɓaka kawancen kasuwancin nasu zuwa dala biliyan 20. A ƙarshe, wasu majiyoyi da suka hada da wani da ya fice daga kungiyar Al-Shabab sun ce harin jirgin sama na baya-bayan nan da Amurka ta kai ya auna shugaban tsare-tsare na kungiyar ta Al-Shabab. Tsohon jami'in na Al-Shabab Omar Muhammad Abu Ayan ya fadawa muryar Amurka cewa babban kwamandan soji Usman Muhammad Abdi, wanda aka fi sani da Muallim Usman, shine aka auna a harin. Mai aikatar watsa labaran Somalia ma ta tabbatar da sunan wanda aka auna da matsayinsa a wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Mai aikatar ta ce Muallim Umar yana kula da shigowa da mayaka 'yan kasashen waje zuwa Somalia domin taimakawa Al-Shabab. An kai harin ne a ranar Asabar a Jalib, wani babban yankin da Al-Shabab ke rike da shi, da ke tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin Mogadishu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan. Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a cikin mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sun wannan rana mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ana yin aure ne domin samun nutsuwa kama daga bangaren iyaye da su ma'auratan biyu. To sai dai a shekarun baya-bayan nan al'amarin aure yana neman gagarar mutane, musamman idan aka yi la'akari da yadda ake tsawwala batun kayan lefe har da batun shagulgulan bikin kanshi. Mu wannan shine maudu'in mu a cikin shirin ciwon kyamace a yau. Wannan al'amari na almubazzaranci a lokacin bukukuwa ya ja hankalin wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir Sokoto, wanda ya nazari akan wannan al'amari cikin wannan rahoton.
A wasu yankunan Najeriya, al'adu ko ɗabi'un al'umma na ƙara kawo matsi ga rayuwa, musamman ga marasa karfi daga cikin su, duk da yanayin halin matsin rayuwa da ƴan Najeriya suke ciki. Wasu daga cikin al'adun sun kasance waɗanda ake samu a lokutan bukukuwa, musamman waɗanda suka shafi aure ko bukin suna ko makamantan haka a arewacin Najeriya. Hakan ya sa da yawa jama'a na kokawa akan illolin da yin almubazzaranci a lokacin bukukuwan ke haifarwa a cikin al'umma.
Sunana Anas Dannayaba. Illolin shi ka sama auren ka ga bai tasiri, saboda mutunan da bai da ƙarfi yau a ce zaka je bidan mata ka aje katin 30 na Coca-Cola ka kawo ruwa, don shi na ga yawanci auren Hausawa namu shina da matsala, kuma aka yawan samun mutuwa aure.
Iyan ga gasunan ɗaya mai shekara 25 ɗaya mai shekara 28 wata ta kai 30 babu miji, babu wanda ya taya, kuma raddadu ya taya bala'i zai cin mai, don haka kowa ya jaye hannu.
Al'ummar jihar Sokoto sun shiga jerin al'ummomi da suka yunkura don kawo sauyi ga waɗannan al'adun ta yadda jama'a za su rika samun sauki. Dan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓai Yabo, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da lamuran addini a majalisar, Abubakar Shamaki Yabo, shine ya jagoranci gabatarwa majalisar wani kudurin doka da zai hana almubazzaranci a lokacin bukukuwa da suka shafi na aure, suna ko kuma kaciya.
Tun farko a sanadiyar koke-koke da muke yawan samu ga al'umma, na ganin irin yadda bid'o'i da riya ya tabarbare wa tarbiya suka yawaita, na ganin cewa abubuwa waɗanda yake asalatan ba al'adar mu bace sun zo sun gurɓata sha'anin bukukuwan aure, suna da kaciya. Wannan shi ya jawo hankalin mu, wannan dokar akwai ta tun 1992 wanda muka ga ya dace mu dauko mu duba, nayi mata faskorima wanda zai zo daidai da lokacin da muke ciki.
Dokar da ta kaida abubuwan da za a rika bayarwa a lokutan neman aure da wasu bukukuwa.
To ita ainihin wannan doka na farko dai wanda an musulmi ta shafa, kuma farko ta yi magana ne akan sadaki kamar da shari'a ta shimfiɗa, a rufu dinar kamar da shari'a ta ce shi a farko. Akwai waɗannan kaya na asi alok kada su wuce kwandon goro biyu, ko kuma in sweet mutum zai kai kada ya wuce kwali biyu. So kuma kudin bida aure sai kudi 20,000 na shaidar an kulla aure. Haka kuma kayan lefe kada a zarce kila a tamfa 10, kuma takalma guda biyu sai jikatura ta guda biyu.
Duk da yake gwamnatin Sokoto ba ta kai ga sa hannu ga wannan dokar ba kafin ta soma aiki, amma masana na ganin cewa wannan tsarin zai yi tasiri. Farfesa Tukur Muhammad Baba, masanin halayyar dan Adam, mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum.
Su ko kuma a jawo hankalin mutane ga cewa da fadakarwa cewa muna fa wuce gona da iri, ya kamata ne kuma ana sara ana duwa bakin gatari a ga me zamani ya kawo. To amma me zamu iya yi, ba komai ne zamani ya kawo ba da zamu yi.
Almubazzaranci a lokacin bukukuwa dai ya jima yana cima ƴan Najeriya tuwa ƙwarya, inda aka samar da dokoki a wasu jihohi kamar Kano da Jigawa, da kuma yankin kudancin Najeriya inda aka samar da wasu dokoki na hana almubazzaranci a lokacin bukukuwan jana'iza da dai makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Akasarin al'umman yankin arewacin Najeriya musulmai ne waɗanda suke rayuwa bisa sharuɗan addinin musulunci, kuma wannan shine yasa shirin ciwon yammace ya karbi bakoncin mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu da'awa a Najeriya, Malama Juwairiya Usman Suleiman, domin jin yadda tsarin yin bukukuwan aure ya kasance a addinance da kuma yiwuwar shawo kan matsalar. Na ku fara da mata tambaya kamar haka: idan za a aurar da ƴa a musulunce yaya tsarin yake? Batun gara ga batun siya mata kayan ɗaki, kayan kicin da dai sauransu, wanda ya kai lamarin da mutane al'umma suna kokawa da shi sosai.
Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba, tsari ne daga Allah subhanahu wataala, da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda za a yi wannan auren. Amma kuma tunda mu musulmai ne, Allah subhanahu wataala ya sanya mu gida daban-daban, kaso daban-daban, na irin na mutane daban-daban. Yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah ya ce inna karamakum indallahi atqakum, ya ku mutane inda Allah ya ce ku muka mutunce ku ga maza da mata ko kuma sanya ku garuwa daban-daban yare daban-daban domin ku fahimci juna Allah ya ce inda aka ba ku inda ba shi aka kawo wanda ya fi ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah to wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan da bai gida daban-daban akwai inyamai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa al'ada idan yazo idan dai bai sabawa dan Allah da sunna ma'aikira sulal da yake karo da wani shari'a na addini ba to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatar sa kin ga ai aure mun san cewa dai yana da cikin shari'a nan kulunci kar a bar mutum ya dinga yawo irara har inda Allah subhanahu wata'ala ya ce cewa ya ku ɗan adam mun sanya muku sutura domin ya zama to abu ne na rufe tsare ce amma suturar da yake alkhairi a wurin ku shine sutura na takawa dan tsoron Allah kin wani ya muna cewa za mu iya sa sutura a rufe shi wannan hidima na auratayya kamar yadda kika duba kika gani shi ga irin na musulunci da yanda yake a musulunci da komai an tsara shi ne a musulunci za a yi nema da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin kamar na mace da arziki yake da dan ɗayan ku zo neman auren yarku da aure farkon abin da ake bincika ku bincike addininsa abu na biyu ku bincike ɗabi'unsa wannan ne most importantly yake idan ka daura aure akan wannan rukunai guda biyu za a ga cuta babbar fadiya ruwan kasa to wannan ya nuna mana cewa in za a aure matar in za a aure matar miji ne ko mata ne tsoron Allah kin ga shi Allah faɗa alaihi arjan qawamuna al-nisa yake bima sabbala Allah ba'dakum ala ba'dakum yake shi ma an fito min amwalihi maza su ne sama da mata sama da matan nan bai ce namijin aure ba yace maza su ne sama da mata sai an bato wasu abubuwa saboda su mazan nan su saboda fashion su kinga sun fi fashion su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su tarkarwa su yi waye-waye to wannan maza da ake magana ana maganar uba ana maganar mijin aure ana maganar wa ana maganar da ana maganar kai namiji ne namiji shi yake kula da hidiman yaya mata to wannan maza da muke magana idan ku haka ne kin ga shi zai ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura ya ba ta wurin zama rashin lafiyarta ita wannan an kora masa ne a kansa ko uba ko da da wasu suke karansa ko kannan suke karansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure wannan shi ne to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idan mutane yake kai ba idan muka ce magana kin kamar nayi magana kamar yare daban-daban kina idan kamar yarbawa misali madauki yarbawa aka dauki yarbawa su fa wannan sutura baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mu hausawa da hausa suna ce muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kayi wanda da idan ba ki manta ba Hajiya da lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko a tudu irin adudun nan da ake fada da hannu a kawo a tudu kowa da karfinsa kuma ba a korewa kowa da karfinsa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adar kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake kakurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai ko a yi nema an yi nema cikin mutunci
sauraro gashi malama ta koro bayani to sai dai kuma lokaci yayi halinsa sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda hirar za ta kaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ta bakuwar tamu malama Juwairiya Usman Suleiman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru. Za
Zamu fara sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Cameroon Tribune wanda take a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar Cameroon. Al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan dake da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau. Yanzu dai hukumar lafiya ta kasar Cameroon tace ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba. Sai kuma jaridar da Sahel ta arewacin kasar ta Cameroon wanda ita kuma ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Cameroon kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahidjo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shi da mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware wa hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahidjo kasar ta jamhuriyar Cameroon a matsayin sa na farkon shugaban kasar. Sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma ta ce har yanzu dai shugaban bata kare ba a jihohin dan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen Ingilishin tsaro ne da Ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura waɗanda suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta jamhuriyar Cameroon. Sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta tabbatar mana cewa hukumar wannan gaba CAF ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na Olympia da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikata a wannan turmutsun. Jaridar Afrique ya kuma cewa ta yi Prime Minister kasar jamhuriyar Cameroon Musa Joseph Diengo ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar Cameroon domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Haka zalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar Cameroon suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da dubu ɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan ƙwallon ƙafar da ƙasar jamhuriyar Cameroon za ta yi tsakaninta da ƙasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka. Zagaye na kusa da na ƙarshe an da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Cameroon Indomitables Lions za ta kara ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai 'yan ƙasar Cameroon suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai ƙasar ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakaninsu na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara bulanda irin wannan wasan ƙwallon ƙafan a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Cameroon.
A gai da Malam Awal Garba, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice, sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Reeder ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Talata cewa ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa kasar ta Jamus a wannan makon domin shirin na karɓar horon. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6. Gumman mutane ɗauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar Hangu da ke lardin Kabir Pakhtunkhwa na Pakistan.
Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya tana kawo muku wannan shirin sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.